ونفسي بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau talata 4 ga watan Ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 435 zamu ci gaba da karatu kamar yadda aka saba insha Allah a cikin suratul Maida mun tsaya kan aya ta 41 zamu ci gaba da aya da take gaba da ita muna fatan Allah ya ba mu dacewa
a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين
الله سبحانه وتعالى أنا سفنت يهودا شوى سماعون للكذب ما سيوا تورارا قليانيس أكالون للسحت ما سيوا تن سحت شين رشوى تن هنج وانا سفو في إدن الأمة محمد صلى الله عليه وسلم أكارشن زامني dab da tashin alkiyama za su dau sifofi domin za su yi koyi da yahudu da nasara kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa duk abin da suke yi na barna za mu zo mu aikata shi ko mafi yawan mu za a aikata shi a ƙarshen zamani idan kaga irin wayannan suna faruwa tashin alkiyama ta kusato sannan kuma al'amari ya lalace Allah ya kiyaye fa in ja'uka duk lokacin da yahudu ko nasara ko dukan su biyu suka zo maka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam da nufin cewa kai musu hukunci sun zabi hukuncinka akan abunda suka sani to in ka zo za ka yi hukunci fahkum bainahum aw a'rid anhu in ka ga dama ka yadda ka karbi abunda suka zo da shi na mas'ala kai hukunci irin yadda kaga Allah ya saukar maka aw a'rid anhu in ka ga dama kuma ka bijire kace kai ba za ka yi musu hukunci ba duk wanda kai yayi wa in turid anhum idan ka bijire kace ba za ka yi musu hukunci ba falan yadurruka shay'a ba sai ta cutar da kai da komai ba sai abinda Allah ya so ya same ka shine zai same ka amma wa in hakamta in kuma ka zabi za ka yi musu hukunci to fahkum bainahum bil qist kai musu hukunci tsakanin su da adalci ma'ana kar ka ji cewa don kana kyaman wani ko kuma su yahudi ne ba sa bin addinin ka kace ba za ka yi adalci cikin hukuncin su ba a kowa ne ne in za ka yi masa hukunci cikin lamarin sa to kai hukunci da adalci abinda Allah subhanahu wataala ya tabbatar shi yasa farkon suran Allah yace ya ayyuhallazina amanu kunu qawamin lillah shuhadaa bil qist Allah subhanahu wataala yace wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu kada kyaman mutane don kuna jin cewa su ba tare kuke da su ba ko kuma akwai wata matsala tsakanin ku da su kar wannan ya dauke ka sai wani ai sai na yi masa kaza a inda zaka yi hukunci an shimfida hukunci a gaban ka to kai hukunci kawai bil qist da adalci zaka kar kyaman mutane ya dau mutun ya kai shi ga rashin adalci Allah ta'ala ya yi dilu huwa aqrabu lit taqwa shine Allah yake sake maimaitawa Annabi sallallahu alaihi wa sallam anan, in kaga dama kai musu hukunci, in kaga dama ka bijire, in ka bijire babu damuwa, ba su ta suma komai ba, amma in har kace zaka musu hukunci, to fahkum bainahum bil qisth, kai hukunci tsakanin su da adalci. Allah subhanahu wataala yana son adalci sosai tsakanin bayi. Idan mutum yana sama na ƙasa da shi suka zo, ana buƙatar yi musu adalci cikin duk abin da zai yi mu'amala da su. Allah ya ce inna Allaha, domin lallai shi Allah yuhibbul muqsitina, yana son masu adalci, masu tsayawa bisa adalci cikin abin da suke yi na hukunce hukunci. Sai Allah subhanahu wataala ya ce wa kayfa yuhakkimunaka wa indahumut tawratu fiha hukmullah, me yasa har aka wayi gari wai suka zabi cewa kai kai musu hukunci, alhali akwai attaura a gurinsu, kuma cikin attaura akwai hukuncin Allah, me yasa suke son kai musu hukunci, me ya kawo su ma gurinka? Bayan suna da attaura, sun karanta, ba su yi imani da abun da ka zo da shi ba, to me yasa kuma za su ce kai musu hukunci? In sun san kai manzon Allah ne na gaskiya, su yi imani da kai mana, su yarda da abun da ka zo da shi, su zama musulmai, hukunci ya zama ɗaya kawai. To me yasa suke hukunci cewa kai kai musu hukunci, alhali ga attaura kuma suna da ilimin attauran, sun karanta, sun san kuma ga hukuncin Allah a cikin attaura din? Sannan in suka zo bayan sun ce sun zaɓe ka, sun bar attaura, kai suke so kai musu hukunci, in kai musu hukunci da abun da yake cikin attaura kuma yake cikin alqur'ani, thumma yatawallawna min ba'di zalik, sannan sai su rinka juya baya bayan ka musu hukunci da abun da yake shine daidai. Allah ce wa ma ulaika bil mu'minin, waɗannan ba su zamanto mu'minai ba, wa'innan ba mu'minai ba ne, kar ka sake tunanin cewa za su zo su ba da gaskiya, a'a ba mu'minai ba ne, shi yasa suke maka haka? Da sun yi imani da abun da aka saukar musu, da tuntunin ma shi ya kamata su lura da shi, su karanta abun da yake cikinsa, su yi hukunci. Kamar yadda suka kawo maka hukunci akan waɗanda suka yi zina, ai tuntunin Allah ya riga ya zartar a cikin attaura, yana nan a rubuce cewa wanda duk ya aikata zina, in dai ya taɓa yin aure, to hukuncinsa jefewa ne. To me yasa sun san da wannan kuma suka zo gurinka suke neman hukunci? Saboda suna neman sauki ne. Shi yasa ko a yanzu za ka iya samun wani mutum sai rubuta takarda ya ce yana da tambaya, in ya kai gurin tafsirin kaza, in aka karanta aka faɗi hukunci, in ya ji bai masa ba, sai sake ɗauko wannan tambayar sai kai ta gurin wani tafsiri kuma har yanzu. In ya ji nan ma bai masa ba, sai sake ɗauka ya kai ta. To wannan neman lauyi, me yasa mutum zai rinka yin haka, alhali an riga an gaya masa tun farko inda ya je, an gaya masa hukunci, an ce aya ta ce, alqur'ani ya ce, ko sunna ya ce, sunna ta ce kaza. To me yasa kuma zai sake ɗauka ya kai wani guri? Ko kuma yana so ne ya jarraba waɗanda suke bashi fatawan, ya ji me wancan zai ce, me wancan zai ce, ko me ribansa cikin haka? Ko a irin yanzu zaka samu akwai irin waɗannan abubuwa? Don haka su sun haddace, sun karanta attaura, sun fahimce ta, ga hukunci a ciki, amma sai su koma suna jiran su ji me Annabi sallallahu alaihi wasallam zai ce. Sannan in yayi musu hukunci da abun da ba shi ransu yake so ba, sai su juya baya, sai a ba sa son wannan hukunci ne. To shine Allah ya ce waɗannan ba mu'minai ba ne. Na'am.
Inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur, yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu lil-ladhina hadu war-rabbaniyyuna wal-ahbar. والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما
malaman tafsiri suka ce kamar Al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala ya ce da Allah ya yi musu wannan magana din, ba wai Allah yana so ya nuna musu cewa attaura ba komai ba ce, shi yasa sai Allah ya sauko da wannan ayan don ya nuna musu yabon attaura, cewa attaura ma daga gurinsa take. Don haka tsawa da ya yi a ayoyin baya, me yasa ba suka zo suke neman hukuncinka, alhali akwai attaura cikinta, akwai hukuncin Allah? Ba Allah yana so ya kaskantar da attaura a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bane, a'a. Don haka ma sai Allah, don ya kauda wannan shubuha da tunani a zuciyarsu, sai Allah ya ce inna anzalna at-taurata, kamar yadda malaman tafsiri suka faɗa. Sai ya ci gaba da bayani li madhi at-taura, don ya yabita at-taura su gane cewa shi ma sauƙaƙƙen littafi ne daga gurin sa subhanahu wata'ala. Don haka Allah ya ce inna anzalna at-taurata, lalle mu ne muka saukar da at-taura, fiha hudan wa nur, a cikin at-taura akwai shiriya, wa nurun, kuma a cikin at-taura akwai haske ga wanda ya bi wannan haske din. Yahkumu bihan nabiyuna alladhina aslamu, annabawa waɗanda suka miƙa wuya ga Allah tuntunin annabawa da yawa suna hukunci da ita. Lilladhina hadu, suna hukunci ga waɗanda suke yahudawa ne, tun da can an yi wa yahudawa kafin ku na yanzu zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Annabawan da sun yi amfani da at-taura waɗanda suka gabaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sannan sun yi wa yahudawa hukunci da wannan at-taura din, kamar yadda a yanzu kuke karantawa kuke gani ya kamata ku yi aiki da ita. War rabbaniyun, hakanan malamai rabbaniyai, malaman tafsiri suka ce al-fuqaha, kamar yadda Sheikh Muhammad al-Amin al-Shankiti rahimahullahu ta'ala ya faɗa a cikin abwaul bayan fi idahil qur'an bil qur'an, yace war rabbaniyun al-fuqaha wal ulama, sune faqihai kuma malamai. Akwai malamai zalla, akwai malamai faqihai. Malamai faqihai sune suke duba masail su in za su yi fatawa, su yi fatawa bisa ka'idojin da malamai suka tabbatar. Akwai kuma malamai zalla waɗanda kawai su sun haddace abu ne, ba ta lura da masail da wasu abubuwa, idan za su ba da hukunci sai kawai su faɗa. Sannan rabbaniyai sune suke ibada da abin da suka karanta, suna da ƙoƙari akan ilimi, sannan kuma suna aiki da ilimi ɗin. Don haka rabbaniyai sune a wanda suke da wannan sifofi ɗin. Wal ahbaru, su kuma zallan ilimi suke da shi, sune a rubbaniyawa wanda suke da ilimi ba tare da yawan aiki da ilimi ɗin ba. Amma duk da haka sun karanta tun da can, rabbaniyai a cikinsu da kuma ahbar duk sun karanta, sun kuma yi hukunci da abin da suka karanta ɗin, sun yi aiki da ita. Bima tuhfizu min kitabillah, da abin da aka sanar da su, aka haddatar da su na littafin Allah shine at-taura, sun yi aiki da shi, sun kuma zartar da hukunci akan yahudawa wanda suka rigaye. Wa kanu alaihi shuhada, kuma sun kasance suna ba da shaida akan at-taura cewa lalle sauƙaƙƙe ne daga Allah, kuma sannan hukunci kaza da hukunci kaza haka yake a cikin at-taura, kamar yadda Abdullah ibn Salam yake tabbatarwa. Don haka Allah subhanahu wata'ala ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa, fala takhshawun nasa, kar ku ji tsoron mutane wajen kasa faɗan gaskiya wadda Allah ya sanar da ku, ko kuma ku ji tsoron mutane wajen karkatar da hukunci bisa tsarin da Allah subhanahu wata'ala ya ce ayi, a ku faɗi abin da kuka sani haƙiƙanin abin da Allah ya saukar. In a zamanin yanzu ne, in za ka yi magana ko akan Al-Qur'ani ko wasu hukunce-hukunce, ka tabbatar abin da malamai magabata suka fassara da shi ko sahabbai suka fassara da shi a kansa kake. Fala takhshawun nasa, kar ku ji tsoron mutane. Wakhshawni, Allah ya ce ku ji tsorona. Wala tashtaru bi ayati llahi samanan qalila, kar ku rinka saida ayoyin Allah da dan wani kudi da bai taka kara ya karya ba, wato mana ku rinka zaben rayuwar duniya don kawai abinda kuke so ku cimma buri na rayuwar duniya, sai ku yasar da addinin ku, ku yasar da tunanin lahiran ku, kar ku yi haka. Allah ya ce wa man lam yahkum bima anzalallahu, wanda duk bai hukunci da abin da Allah ya saukar ba, fa ulaika humul kafiruna, waɗannan su ne kafirai, sun zama kafirai. Wannan aya wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun, ayan gaba da ita fa ulaika humul zalimun, ayan gaba da ita bayan an tsallake daya fa ulaika humul fasiqun. Waɗannan malamai sun yi sabani akan wannan tun daga zamanin sahabbai har zuwa tabi'ai da tabi'ut tabi'ina da manyan malamai. Wasu suka ce nazarat fil yahud, ta sauka ne a cikin yahudawa, don haka man lam yahkum bima anzalallahu, daga cikin yahudawa fa ulaika humul kafiruna, wa innan sune kafirai, kamar yadda suka ki karban hukuncin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi musu, kuma sannan hukuncin yana nan a cikin at-taura an saukar sun karanta, sai suka ki hukunci da wannan, to shine sai Allah ya ce wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Wasu malamai kuma kamar Ibn Jarir al-Tabari rahimahullahu ta'ala kuma ya rawaito daga sashin sahabbai kamar irin su Al-Bara ibn Azib rahimahullahu ta'ala an da sauran wasu sahabbai, sun tafi kan cewa wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun, wannan ana nufin musulmai, maganar tana nufin musulmai. Fa ulaika humul zalimun, yahudawa. Fa ulaika humul fasiqun, nasara. To a wannan bisa hakan din kuma har yanzu sai malamai suka yi sabani wajen fassarawa. Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu, kamar yadda Imam Shawkani rahimahullahu ta'ala ya rawaito a littafin sa Fathul Qadir, الجامع بين فني الرواية والدراية في علم التفسير. إذا كلوا أن لسان كو أضواء البيان في إذاه القرآن بالقرآن فيما يرويته كو تفسير إمام القرطبي رحمه الله تعالى. هكذا الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى يرويته دكو إن ذا سامو أتكنسو سنة ابن العربي فيما يرويته أتكن تفسير آيات القرآن ابن العربي رحمه الله تعالى المالك سكتي ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. شيني إذن متن yayi hukunci ba da abun da Allah ya saukar ba, i'tiqadan, yana i'tiqadin cewa wannan abun shi yafi akan abun da Allah ya saukar, wannan ya zama kafir. Ko kuma yayi hukunci da ba da abun da Allah ya saukar ba, jahadan, yana mai jayayya da abun da Allah ya saukar, wannan mutumin shi ma ya zama kafir. Ko kuma yayi hukunci ba da abun da Allah ya saukar ba a ganinsa cewa wannan abun da ba da Allah ya saukar din ba shi yafi akan wanda Allah ya saukar, shi ma ya zama kafiri. Ko kuma yayi hukunci ba da abun da Allah ya saukar ba a ganinsa akwai gyara akan abun da Allah ya saukar din, don haka yasa ya zaɓi wannan wanda ba shi Allah ya saukar ba, shi ma ya zama kafiri. Amma idan misali mutum yayi hukunci ba da abun da Allah ya saukar ba, amma yana itikadin cewa abun da Allah ya saukar shi ne yafi, kuma hukuncin Allah shine daidai, amma sai ya ce bari mu zaɓi wannan hukuncin mu yi shi, amma mun tabbatar mun yi zalunci, mun tabbatar cewa abinda muke kai kuskure ne, yana yin wannan hukuncin ba da abinda Allah ya saukar ba, amma yana itikadi kuma yana faɗa da bakinsa cewa lalle wannan hukuncin shine kuskure akan abinda Allah ya saukar, kuma lalle wanda Allah ya saukar dinnan shine daidai, kuma shine hanyar tsira. In ya tabbatar da wannan ikiraran, yana ikirarin cewa na Allah shine daidai, kuma shine yafi kowane hukunci a duniya, amma hukuncin da yake yi a yanzu kuskure ne, kuma lalle ya san cewa ya hau sabo, da kansa ya faɗa cewa abun da yake ciki yanzu ya hau sabo, to wannan fa ulaika humuz zalimuna, sune azzalimai. Doka in musulmi yayi wannan to ya zama azzalimi, ba za a ce masa kafirun mukhrijun minal milla ba, ba za ta ya riga ya bar musulunci ba, a'a yayi aiki na sako ya zama azzalimi, domin hukuncinsa ya taimaki zalunci. Mafi girman zalunci shine kawai mutum ya zaɓi abin da ba shine Allah ya taimaki ba, saboda haka ya zama azzalimi a wannan. Ko kuma mutum ya ce kai wannan hukuncin sako ne, ni gaskiya na ji kam lallai yana gani ana yi, bai ce komai ba, kuma ya tabbatar sako ne, kuma ya tabbatar cewa ga hukuncin Allah san, amma an bar hukuncin Allah, amma an zaɓi wannan, sai ce kai lalle wannan sako ne, amma bai ce komai wajen aqin wancan ba, bai hana ba, to wannan fa ulaika humul fasiquna, su kuma su ne fasikai, ya zama fasiki kenan, kamar yadda Ibn al-Arabi rahimahullahu ta'ala ya faɗa. Don haka idan mutum yayi hukunci ba da abun da Allah ya saukar ba, a bisa bayanin da malamai suka yi, wannan shine bayanin Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, kamar yadda Al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala ya faɗa. Yace in dai mutum yana mai imani, itikadan cewa hukuncin Allah yafi, kuma shine madaukaki, kuma shine hanyar tsira, amma abin da zai yanzu kuskure ne, amma kuma lalle ya san cewa yanzu zai aiki da shine saboda wasu dalilai nasa, amma a duniyance, amma ya tabbatar hukuncin Allah shine daidai, kuma hukuncin Allah shine madaukaki, kuma hukuncin Allah shine hanyar tsira, wanda ya dauka zai yi kuma lalle kuskure ne, to wannan ya zama azzalimi. Wannan idan ya haka, Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu yace bai zama kafiri wanda ya fita daga musulunci ba. Haka nan Al-Hafiz Ibn Kathir ya faɗa, kuma haka nan Imam Shawkani rahimahullahu ta'ala ya faɗa, haka nan an duba adwa'ul bayan shi ma ya faɗa, duka sun jingina magana zuwa ga Abdullah ibn Abbas. Sannan sashin suka ce haka nan Bara al-Bara ibn al-Azib shi ma haka ya faɗa. Sannan daga cikin sahabbai akwai kamar misali Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu shi ma haka ya faɗa. Saboda haka da yawa daga cikin sahabbai sun faɗi haka. Huzaifah al-Yamani radiyallahu ta'ala anhu shi ma suka ce haka ya faɗa. Idan an yi wa'ina littafai insha Allah ta'ala za a samu. Don haka fa ulaika humul kafirun kenan. kufrun duna kufrin, haka wasu suka fada. Idan ka duba zaka duba dukkan wa'innan tafsirai da aka kira sunan su a baya, in ka duba zaka sun ce wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaikumul kafirun, suka ce kufrun duna kufrin, wannan abin da suka fada kenan kai tsaye. Sannan sai suka fadi wannan sharhin bayanan da aka fada a dunkule a da ya gabata, kowannen su ya faɗi wannan, sannan suka jingina shi zuwa ga sahabbai wa'inda aka ambaci sunayensu, da wasu kuma wanda ba za mu iya tuno sunayensu ba, amma in an duba littafin da muka ambata a baya insha Allah ta'ala za a ga haka. Za ka wannan shi ne wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Na'am.
Wa katabna 'alayhim fiha anna an-nafs bin-nafs wal 'ayn bil-'ayn wal anf bil-anf wal udhun bil-udhun wal udhun bil-udhun was sinna bis-sinni wal juruh qisas فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون.
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa katabana alaihim fiha annan nafsa bin nafs. Malaman da suka ce wacce aya wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun tana nufin yahudu ne, suka ce ai Allah gaban ayar jerin magana akan yahudu ne, sannan bayan ayar magana ne akan yahudu shine wa katabana alaihim fiha. Alaihim damir din yaudu ila alyahud, saboda haka suka ce ayoyin gaba daya suna magana akan yahudu. Amma in ka duba adwaul bayan sai ce ai al ibratu bi umumil lam labi khususil asbab, yace labi khususil asbab, yawanci a ka'idan asulul fiqh zaka ga sun ce labi khususil sabab, amma shi a cikin tafsirin sa cewa ce labi khususil asbab. Wallahu alam. Saboda haka idan aka duba duka gaba daya, ma'ana shine dukkan musulmai in suna son hanyar tsira da samun nasara a rayuwar su duniya da lahira shine su yi hukunci da abin da Allah ya saukar. In suka bijire wa hukunci da abin da Allah ya saukar, to za su shiga cikin halaka, za su shiga cikin yanayi. In ku suna jin cewa wani abu sabanin abin da Allah ya saukar a ransu, suna jin cewa shi yafi na Allah, ko mutum ya ji cewa a wannan a kamar yadda wasu zaka ji sun ce a wannan ai outdated abubuwa ne, wannan gaskiya ba karamin hatsari bane, mutum zai ya zama kafiri in ilimi ya zo masa, zai zama kafiri. Abin Allah baya zama tsohon yayi har abada, kowane zamani yana tafiya daidai da Al-Qur'ani, saboda haka Al-Qur'ani yana tafiya da kowane irin zamani. Saboda haka kar mutane su ji a ransu cewa akwai wata shari'a ko wani tsari da za su tsara na hukunci ko doka cewa ta fi ta Allah, ko kuma a ita ce madadin ta Allah, ba ta yi ta ba, babu doka da ta isa ta zama madadin ta Allah. Don haka mutane su yi hukunci da abin da Allah ya saukar, shine mafi saukin fita da kuma samun mafita a rayuwarsu ta duniya da rayuwarsu ta lahira, kuma shi zai sa su samu kwanciyar hankali da nutsuwa da cigaba da haɓakan arziki. Allah ya sa mu gane. Allah ya ce wa katabna alaihim fiha, sai muka rubuta wa muka wajabta musu su yahudu da nasara, fiha a cikin ita at-taura, annan nafsa bin nafsi, cewa hukuncin shi ne annan nafsa, lalle rai idan ta kashe rai, bin nafsi to ita ma a kashe ta, wal aina bil aini, wanda ya taba wa wani ido shi ma a taba idonsa, wal anfa bil anfi, wanda ya taba wa wani hanci shi ma a taba hancinsa, wal uduna bil uduni, sannan kunne shi ma kunne, wanda ya taba wa wani kunne shi ma za a taba kunnensa, was sinna bis sinni, wanda ya taba wa wani haƙori shi ma za a taba haƙorinsa, wal juruha qisas, wanda ya yi wani rauni to za a yi kisasin girman raunin, sai alƙali ya ce zaka biya, mutum zai biya kuɗi tara kaza saboda raunin da ya yi wannan mutumi. Amma duk sauran wa'insu abubuwa shine kaza kaza, in mutum ya taɓa rai shikenan kamar ya taɓa ransa ne. Da mutum ya san cewa in ya kashe rai za a kashe shi, to ya san cewa kawai dama maimakon ya kashe wata rai ma wanda ya kashe kansa, in ya kashe kansa kuma wutar jahannama zai je, Allah ya kiyaye. Saboda haka wannan shine hukuncin da yake cikin at-taura, yake cikin al-injil, shine kuma cikin al-qur'ani. Shar'u man qablana ne, amma asbatahu shar'una. Shar'u man qablana, malaman usul sun dau shar'u man qablana, wato shari'an wa'inda suka gabace mu a matsayin mazdar ne a cikin abunan masajid na shari'a, wato ma'ana source ne na samun shari'a, hukunci, cewa hukunci kaza da kaza za a yi in an rasa gaba daya a cikin alqur'ani ko sunna ko ijma'i ko qiyasi ko istintani ko uruf ko makamantansu, har za a zo gurin shar'u man qablana. To shar'u man qablana sun kasu kashi uku: shar'u man qablana wa asbathahu shar'una, shari'an wa'inda suke kafin mu kuma sannan aka tabbatar da shi a shari'ar mu, shine kamar misalin wannan: wa katabna alaihim fiha, a cikin at-taura annan nafsa bin nafsi, a alqur'ani ma annafsa bin nafsi. Sannan Allah subhanahu wata'ala, akwai kuma shar'u man qablana wa nasakhahu shar'una, akwai shar'u man qablana amma shari'ar mu ta soke wannan abu. Kamar misali: qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjida, wannan a shari'ar su ya halatta za su iya gina masallaci a wurin kaburbura ko kuma akan kaburbura, wannan a shari'an wa'inda suka gabace mu kenan. Amma a shari'ar mu ba a gina masallaci ko a sa kabari a cikin masallaci, ba a sa kabari a cikin masallaci, sannan ko ba a gina masallaci a inda kaburbura suke, ga sunan ana ganin su ba a yin haka. Don haka shari'ar mu ta soke su. Akwai kuma shar'u man qablana wa lam yatakallam bihi shar'una, ko ba a soke ba, ba a ce kuma kar a yi ba. To akwai irin wannan misalan su suna da yawa. Don haka Allah subhanahu wata'ala ya ce: wal udhuna bil udhuni was sinna bis sinni wal juruha qisas, raunuka su kuma ana kisasin su. Faman tasaddaqa bihi, Allah ya ce wanda duk an taba masa ɗaya daga cikin wa'innan abubuwa din, ko idonsa ko kunnensa wani ya taba, ko kuma hancinsa wani ya taba, ko kuma aka taba rayuwar ɗan uwansa na jini, misali a taba rayuwar ɗa mahaifi, shine waliyuddam, waliyuddam na jinin mahaifi, ana na jinin ɗa shine mahaifi, mahaifiya da kuma sauran wa'inda suke auliya uddam. Idan waliyuddam ya yafe abunda yake tattare da shi na jini, idan yace ya yafe, to shikenan kawai sai a bari. Kamar idan kuma ɗaya daga cikin waliyan jini suka yi ittifaki, ko da shi ɗaya ne yace bai yafe ba, to shikenan ba za a biya diya ba, annafs bin nafs, sai kawai a kashe rai idan ta kashe rai. Don haka Allah subhanahu wataala, kamar misali a Saudi Arabia, wata rana a wata shekara a Madina, wani mutum ya kashe dan wansa, mahaifiyar tana raye, ita ce mafi girman wacce za ta faɗi abinda za a faɗa akan jinin ɗanta, domin ɗanta aka kashe. Ta ce ita bata yafe ba, za ta iya ganin wannan mutumin yana wulgawa, alhali shine ya kashe ɗanta ba. Cikin aka je aka yi shari'a, bayan an gama shari'a aka tabbatar da cewa eh, lallai ya yi kisa ɗin, ga yadda ya yi kisa, to hukuncinsa shine shi ma a kashe shi. In kuma ta yi tanazuli a bata diya, akan diyan ma aka ƙara mata kuɗi, domin baffanin wannan wanda ya yi kisa ɗin suna da kuɗi, suka ce sun ba ta ƙari kusan sama da riyal miliyan, kusan sama da riyal miliyan goma sun mata ƙari a kai a kan diya da za a bata. Ta yi haƙuri a bar wannan, ta ce a ita ko duk Saudiya za su bata, ta ce ba za ta yi haƙuri ba. Ta kawai ba za, in dai ta gan shi gaba ɗaya ɗanta kawai take gani. Saboda haka kawai sai dai a je abunan ɗinsa, shi kenan. Sai aka zo aka abunan ɗinsa, aka zo aka karanta: wala kun fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Don haka kawai aka karanta, Allah madaukakin sarki ya tabbatar da cewa in dai za ku yi kisasi, to za ku samu rayuwa. Wanda zai yi kisa ya san cewa in yi kisa za a kashe shi, shi kenan, za a samu kwanciyar hankali akan haka. Amma in dai mutum ya yi kisa ba abin da za a yi, shi kenan, kowa zai koyi kisa, kuma kowa zai ta yi. Ko kuma daga ƙarshe mutane su ce bari su kare kansu tunda an kasa kare su. To in mutane suka ce za su kare kansu tunda an kasa kare su, to wannan ma zai zama to rudani, za a samu a doron ƙasa a cikin al'umma. Saboda haka aka zo aka zartar da magana: ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumul qisasu fil qatl alhurru bil hurri. Aka karanta wannan aya, aka karanta wala kun fil qisasi hayatun, shikenan kawai. Kace sayyaf ya fito mai sarewa, fito daga motarsa da takobinsa, shikenan aka durkusar da wancan mutumin, muna gani aka sare kansa, shikenan, saboda ya kashe wancan yaro. Kaga wannan ba ma shi da shi kan ba ya riga ya tafi, sauran mutanen da suke gurin aka yi wannan hukuncin ba wanda yake tunani. Akwai wanda gaba ɗaya wasu ma in ana sarewa faduwa suke yi su ma gure, shi yasa kaga an kawo su ruwan sanyi da ruwan yayyafawa da ruwan abunan, saboda wasu za su faɗi, wasu za su shiga wani hali. To duka irin wannan an yi shi ne don Allah subhanahu wata'ala ya san cewa hukuncin shine dace. To in aka yi hukunci da abin da Allah ya saukar, to shikenan an samu nutsuwa, an samu kwanciyar hankali. Amma in amara abin da Allah ya saukar aka ce bari a yi wasu dabarbaru, to shikenan an shiga hatsari, an shiga dimuwa da wani irin hali. Don haka Allah subhanahu wata'ala ya ce faman tasaddaqa bihi, wanda yace ya yafe ya yi sadaka da wannan haƙƙin nasa, to fa huwa kafaratullah, wannan babu wani abu, shikenan sai Allah ya bar shi, wannan ya zama kafara gare shi. Wa man lam yahkum bima anzala Allah, Allah ce wanda duk da ya hukunci da abin da Allah ya saukar ba, fa ulaika humu zalimuna, wannan sune azzalumai. Shine azzalumai idan sun yi itikadin cewa hukuncin Allah shine daidai, amma sun tabbatar da cewa babu wani hukunci da ya kai na Allah, kuma ba gyara suka isa su yi wa Allah ba, kuma sannan suna alfahari da hukuncin Allah. In an samu wannan, to fa ulaika humu zalimun. Amma duk wanda mutane suka ce kai wannan hukuncin ya yi tsanani, a zauna a kirkiro wani hukunci a yi kaza, wani kuma ya tari a radu da ka ya ce bari ya zauna, wai shi yanzu zai yi hukuncin da ya fi na Allah, karewar da lafiya kenan duniya da lahira, ba zai kai labari ba a duniyar sa, haka nan kuma a lahirar. Allah ya kiyaye mu. Don haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humu zalimun. Na'am.
وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم.
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa qaffayna ala atharihim bi Isa ibn Maryam, sai muka bibiya bayan sun wuce bisa gurabansu, sai muka biyo da Isa dan Maryam. Musaddiqan lima bayna yadayhi, Isa dan Maryam alayhi salam yana mai gaskata abin da ya rigaye shi na at-Taura. Musaddiqan lima bayna yadayhi min at-Taura, yana mai gaskata abin da ya rigaye shi na at-Taura. Sannan wa ataynahu al-injila, sai muka bashi shi kuma littafinsa al-injil, fihi hudan wa nur, cikin littafinsa akwai shiriya sannan kuma akwai haske. Wa musaddiqan lima bayna yadayhi, sannan shi kansa littafin yana gaskata abun da ya rigaye shi na at-Taura. In mutum ya karanta al-injil zai ga daidai take da abun da yake cikin at-Taura. Saboda haka Annabi Isa alayhi salam shi ma daidai yake da abin da Annabi Musa ya zo da shi. Saboda haka Annabi Musa musaddiqan lima bayna yadayhi min at-Taura, shi ma al-injil da aka bashi musaddiqan lima bayna yadayhi min at-Taurati wa hudan wa maw'izatan lil-muttaqin, yana mai gaskata abin da ya rigaye shi na at-Taura, sannan hudan shiriya ne kuma har yanzu, wa maw'izatan sannan da wa'azobi lil-muttaqin, ga mutane masu tsoron Allah masu takawa. Allah ta wal yahkum ahlul injili bima anzala Allahu fihi, kai dole ne maza ma'abuta al-injil su yi gaggawa su yi hukunci da abun da Allah ya saukar a cikin al-injila. Wa man lam yahkum bima anzala Allah, domin duk wanda bai yi hukunci da abun da Allah ya saukar ba, fa ulaika humul fasiqun, waɗannan su ne fasikai wanda suka bijire wa dokokin Allah. Wannan ke nuna duk abun da aka tsara koma bayan hukuncin Allah gaskiya ɓacacce ne, ba cewa da aka yi any law is inconsistent with the provision of this constitution, the constitution shall prevail, and that the other law shall to the extent of its inconsistency be void. Wannan bai yi ba, ba mun yi imani da wannan ba. A farkon constitution na Najeriya aka faɗi wannan, section 2, subsection 2, subsection 3, duk gaba ɗaya an faɗi wannan. Subsection 2 yana magana akan abin da yawanci in sojoji sun kwaci mulki sai su ture shi, sai ba sa hukunci da wannan, to musulmai kuma ba sa hukunci da duka gaba ɗaya, ba su yarda da shi, ba su imani da shi ba. wannan shine gaskiyar abin da yake cikin constitution, ba mu yi imani da wannan ba. Wannan sashi din da kuma sub-sashi din dukan su gaba daya ba ma ana cewa sakin layi, to tabbas gaskiya haka ne. Saboda haka an saki alqur'ani a wannan gurin yawa, saboda haka wannan gaskiya ba mu yi imani da shi ba, ba mu yi imani da shi ba, ba mu yarda da shi, saboda ya saba da cewa duk wani law ba a yi wani istisna'i ba, ba a ce aka ce duk wani law da ya zama contrary to wannan abun da constitution ya tanada, that is the constitution shall prevail. Wannan bai yi ba. Da an ce duk wani law banda qur'ani ko banda law din Allah, to sai mu ce mun yarda. Ma sai duk wani law ba a istisna'i, the exception of law din Allah, da sai mu ce eh. Ma sai aka ce a kawai aka ce duk wani law, wannan ya nuna kowane law ba abun nan ba, duk da ai an san akwai law din Allah, ita ce kuma ma law ta gaskiya, ita ce shari'a. Ma sai aka ce kawai duk wani law da ya zama yayi karo da wannan constitution din, bai tafi daidai da wannan abun da constitution din ya tanada ba, to constitution kullun shine a sama shike dafawa, a banda da in ya hadu da alqur'ani. In ya hadu da alqur'ani ba shine dafawa ba, yana kasa. Wannan shine imanin mu ilal abadi insha Allah ta'ala. Saboda haka man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul fasiqun, wanda duk da ya hukunci da abin da Allah subhanahu wataala ya saukar ba, fa ulaika humul fasiqun, wadannan su ne fasikai wanda suka bi dai wannan hukuncin Allah. Na'am.
Wa anzalna ilayka alkitaba bil haqqi mudhabbiqan lima bayna yadayhi min alkitabi wa muhaiminan 'alayhi فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون.
الله سبحانه وتعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق يا كي محمد صلى الله عليه وسلم حقيقة من سوكر مكة من سوكر غريكا زوى غريكا لتافي شيني القرآن بالحق لغسكيا القرآن باب غرياء اسكنسا Al-Qur'ani babu kokonto a cikin sa, ko harafi ɗaya na Al-Qur'ani ba na kokonto. Wanda yake kokonton harafi ɗaya na Al-Qur'ani ya kafirta, in dai ilimi ya je masa. Saboda haka Allah subhanahu wata'ala ce mun saukar da littafi zuwa gare ka bil haqqi da gaskiya, musaddiqan lima bayna yadayhi, yana gaskata dukkan littattafan da suke kafin shi. Ya gaskata at-Taura, ya gaskata al-Injil, ya gaskata az-Zabur, ya gaskata Suhufu Ibrahim, ya gaskata duk wasu littattafai ma da ba a ambata su ba wanda Allah ya saukar da su. Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da cewa Al-Qur'ani ya gaskata su. Saboda haka Allah subhanahu wata'ala ya musaddiqan lima bayna yadayhi min al-kitab, wannan Al-Qur'ani yana gaskata abun da ya rigaye shi na littattafan da suka gabata. Wa muhaiminan alayhi, kuma kullum Al-Qur'ani yana ƙara ƙarfafa littattafan da suka gabata, yana tsaye da hukunci bisa tsarin littattafan da suka gabata, baya warware su, baya kawo da su, baya saba musu, ya kuma dunkulo duk abin da suka faɗa, yana kuma da ƙali ma akan su. Allah ta fahkum bainahum bima anzalallah, ya kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam da duk wani musulmi na ƙware, fahkum bainahum bima anzalallah, kai hukunci tsakanin mutane bima anzalallahu da abin da Allah ya sauka. Wala tattabi ahwa'ahum, karka yadda ka bi son zuciyansu, amma ja'aka min al-haqq, gaba da barin abin da ya zo maka na gaskiya daga Allah subhanahu wata'ala, karka bar abin da ya zo maka na gaskiya daga Allah, ka bi son zuciyan wa'ansu saboda son zuciyansu suke gabatarwa. Yahudu ne, nasara ne, kowane irin mutum in ya zo maka, Allah ta fahkum bainahum bima anzalallahu. Don haka duk wani mai mulki ko wani mai iko mafi daidai gare shi, ko da ba musulmi bane ya yadda da Allah wanda ya hukunci da dokar Allah. Saboda haka kowa a cikin mu in yana son samun nutsuwa da samun kwanciyar hankali, to yayi kokari ya misalta dokokin Allah a rayuwarsa. Haka kuma in ya samu iko na hukunci, to ya tabbatar ya yi hukunci da dokokin Allah. Wannan shine tsarin da Allah subhanahu wataala yake so, kuma shine tsarin zaman lafiya da tsarin kwanciyar hankali a tsakanin al'umma. Saboda sun girmama dokokin Allah, Allah subhanahu wataala sai ya ji tausayin su. Allah sai karka yadda ka bi son zuciyar mutane, ka bar abin da ya zo maka na gaskiya daga Allah. Allah sai li kullin, ga kowane mutum ko kuma kowace al'umma ko kowane jama'a, ja'alna minkum shir'atan wa minhaja, mun sanya masa shari'a da manhaji. Babu wata al'umma face tana da manhajin da aka aiko manzo ya dora ta akan sa. Babu wata al'umma face tana da shari'ar da aka aiko manzo ya kira ta zuwa gare shi. Kamar yadda haka kuma ya kasance, haka kuma za a yi hukunci ranar tashin alkiyama bisa hukunce-hukuncen da Allah ya saukar wa kowace al'umma. Wa tara kulla ummatin jafiya, kullu ummatin tud'a ila kitabiha al-yawma tujzauna ma kuntum ta'malun. Za ku ga kowace al'umma gurbane ranar tashin alkiyama, jama'a ga wacce al'umma gurbane, wacce ma gurbane. Sai ya kira annabin al'umma, sai ya ku al'umma wane, sai duk su kaɗu hankalinsu. Yanzu za a yi muku hukunci, annabin sai taso ya tsaya, shine mai bada shaida, ya zo ya tsaya yana jin abun da Allah subhanahu wa ta'ala zai yi. Haka nan za a zartar kowace al'umma, li kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja, kowane ɗaya daga cikinku an tsora shi. Kowace al'umma, kowace jama'a suna da manhajinsu da Allah ya tsora su, suna kuma da shari'ar da Allah subhanahu wa ta'ala ya tsora su akan ta, yace su yi hukunci da wannan shari'a. Ashe kenan kowa za a kira shi a tambaye shi yaya ya yi shari'an ko bai yi ba. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce walau sha Allah, da Allah ya so ya ga dama, la ja'alakum ummatan wahida, da ya sanya kun zama al'umma guda ɗaya, iri ɗaya, masu tsari guda, da zama duk gaba ɗaya an yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala, da Allah ya ga dama haka zai bar mu. Muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya samu gane imani mu riko da shi, kuma ya tabbatar da mu bisa imani. Allah ya ce walakin Allah ya Allah bai so haka ba, liyabluwakum, ya so ya bar ku cikin sabani daban-daban don ya jarraba ku, fima atakum, cikin abin da ya baku. Wannan ya ce kaza, wancan ya ce kaza, wancan ya ce kaza, wancan ya ce kaza. Saboda me? Ya zamanto jarrabawa tsakaninku. Wani sai a buga kan mutum ta nan, a buga kansa ta can, a buga kansa ta can, duka wa'innan sabani ne, liyabluwakum fima atakum, don ya jarrabe ku cikin abin da ya baku. Tabi'ul khairat, Allah ya ce ku yi jeri da wajen aikin alkhairi. Kowa ya duba ina alkhairi yake bi, yayi gaggawa ya je gurin. Yanzu in aka ce ga aikin alkhairi na, to kowa ya kokari ya je gurin. Wata Ramadan ya zo, ayi kokari ayi aikin alkhairi na azumi, qiyamul layl, tarawih, karatun alqur'ani, yawan ayyuka na alkhairi, sadaqoi da sauransu, tabi'ul khairat. Tasbihi, salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, tabi'ul khairat. Istighfari, dukkan sauran nau'o'in abubuwa, hailala da sauran abubuwa, fastabiqul khairat. Mu zama da ku yi jeri da wajen aikin alkhairi, duk aikin alkhairin da ka yi wa kanka ka yi wa, za ka ga ladansa ranar tashin alkiyama. Allah ya samu samu dacewa da yin aikin alkhairi, kuma Allah ya ba mu ladansa. Allah ya samu yi domin Allah. Fastabiqul khairat, Allah ya ce ku yi jeri da, ku yi musabaka wajen aikin alkhairi, kar ku yi musabaka wajen aikin sharri. Wani yana rige-rige wajen ya ga cewa ya yi zalunci, kar a yi wannan. Wani yana rige-rige a bashi wani matsayi, wancan ma yana son wannan matsayin, wancan ma yana son wannan matsayin, wancan ma yana son wannan matsayin, don me? Don a ɗebe kuɗin talakawa. Kar ku yi haka, ku yi ai rige-rige wajen aikin alkhairi domin taimakon talakawa, domin adalci, ba don zalunci ba, ba don ɗebe kuɗin talakawa ba, ba don handamewa ba, ba don rubuta ciki akan abin da Allah ya mallaka wa talakawa ba. Arzikin ƙasa wasu tsirarin mutane su janne gaba ɗaya, kuma ana rige-rige, kowa ya ce sai shi zai rike, wannan ma ya ce sai shi, wancan ma ya ce sai shi, har ka ga an wayi gari, ana cin mutuncin juna, ana zubar da jinin juna, ana ma taɓa rayuwar mutane. Saboda me? Saboda wani matsayi da ake so a je. Me ya sa ake so a je wannan matsayi? Don a handame dukiyar talakawa, mafi yawa shi ne niyyar mutane. Ɗaiɗai ku ne za ka samu suna da nufin gyara, in an samu akwai. Allah ya samu dace. Fastabiqul khairat, ila Allah marji'ukum jami'an, ku sani cewa zuwa ga Allah gaba ɗaya makoman ku yake. Dukan mu za a taro mu tsaya a gaban Allah wata rana mai girma. Ila Allah marji'ukum jami'an, ku sani cewa gaba ɗaya zuwa ga Allah makomar ku take.
dukan mu zamu dawo babu babba ko karami ko namiji ko ta mace face zai komo ga Allah subhanahu wataala zamu mutu bayan mun mutu za a tada mu bayan an tada mu za a yi hisabi saboda ka ila Allah marji'ukum jami'an fa yunabbi'ukum Allah zai ba ku labari na gaskiya bima kuntum fihi takhtalifuna game da abin da kuka kasance kuke sabani a cikin sa in kuma ganin wasu ce wanda ci ba abi ko kuma ku ce a tsaya abi gaskiya wani ya ce a wancin za abi duk wannan sabani da hayaniya da sauran abubuwan da ake yi wani ba ruwan da kaza wani kuma shi kuma ja imo ce wannan kaza zai yi wancin ya kutsa can duk gaba ɗaya sabanin tunanin da kuke yi da sabanin fahimta da sabanin abubuwa da fatoyi da sauransu duk gaba ɗaya ga Allah za ku dawo ga Allah ya tsaya ya tambaye ku kowa za a yi masa tambaya ɗaya bayan ɗaya ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu yawmal qiyamah laysa bainahu wa bainahu turjuman fayanduru bayna yadayhi fayanduru aymana minhu fala yara illa ma qaddam wa yanduru ashama minhu fala yara illa ma qaddam kowa a cikin mu Allah zai tsaye da shi ya masa magana daman sa ba abun da yake alkhairin sa daman hagun din sa ba abun da zai gani sai sharri Allah ya kiyaye mu sannan idan ya duba gaban sa ba abun da zai gani sai wuta kawai tana ci bal Allah ya kiyaye mu saboda haka gare mu ga Allah subhanahu wataala zamu koma sannan Allah ya fa yunabbiukum Allah zai ba ku labari na gaskiya bima kuntum fihi takhtalifun da abun da kuka kasance kuna sabani a cikin sa
وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون
الله تعالى أن يحكم بينهم بما أنزل الله kuduwa yadda Allah ke tamaimaitawa hukunci tsakanin su da abin da Allah ya sauka yana tamaimaitawa kamar yadda aka rinka maimaita maganan alƙibla haythu ma kuntum fa wallu wujuhakum shatr aka rinka maimaita saboda girman sha'anin al'amari haka girman sha'anin wannan hukunci da abin da Allah ya sauka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake gayawa hukunci tsakanin su da abin da Allah ya saukar abin da yasa ake maimaita wannan shine duk wanda yake zai hukunci da abin da Allah ya saukar to sai ya samu kalubale ta ko ta ina shi yasa ake maimaitawa don mutun ya ƙara jurewa shi yasa Allah yake gayawa annabi sallallahu alaihi wasallam kar ka bi son zuciyarsu domin son zuciya zai zo in ka ce za ka yi hukunci da gaskiya son zuciya zai zo a ce a kaza ne a faɗi wancan to in ka rike gaskiya kar ka samu da abin da za a faɗa amma ka tabbatar cewa akan gaskiya kake don haka Allah subhanahu wataala ya ce wa anihkum bainahum bima anzalallah kai hukunci tsakanin su da abin da Allah ya saukar wala tattabi ahwa'ahum kar ka yadda ka bi son zuciyarsu wahzaruhum kyale su an yaftinuka an ba'd ma anzalallahu ilayk kyale su don kar su zo su fitince ka game da sashin abin da Allah ya saukar maka in kace zaka biye wa mutane alhali hukuncin Allah kake da to azo ayi shawari to da zaran an fara shawari to shikenan za a rinjaye ka shi yasa Allah ya wahzarhum kyale su kar ma ka je gare su rike abin da Allah ya baka ya ishe ka don haka in Allah ya baka alqur'ani rike shi kai alfahari da shi wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah ta hakurtar da kanka tare da waɗanda suke ambaton Allah bil ghadati wal 'ashiyyi wanda duk suka zauna talakawa karkace sai ka kutsa kai ma an yi da kai a'a tsaya ka hakurtar da kanka waka karka yadda ka kutsa inda ba a je a kawo da kai akan gaskiya a'a tsaya a inda kake har Allah ya karbi rayuwarka in Allah ya baka alqur'ani ya baka abin da bai ba kowa ba sai in wani wanda ya aka bashi alqur'ani shi so waka yi hakuri da wannan insha Allah ta'ala wa'innan ayoyin sai Allah ya kai mu gobe in muna raye zamu fassara su wa anihkum bainahum bima anzalallah saboda kasancewar lokaci yayi insha Allah ta'ala zamu dakata nan wallahu ta'ala
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Dewa daga cikin malamai sun tafi kan cewa duk abin ibadar da ba manne take da juna ba tana rarrabe, to aka rarraba niyyarta ga kowane rabi, wato in ta rabu a nan ta kare, to in za a shiga ɗayan akan yi mata niyya. Kamar misali da wannan suka ce, idan misali yanzu mutum yana azumi watan Ramadan, farko idan ya yi niyya to ta isa masa duka dare Ramadan, wato watan gaba ɗaya, saboda watan guda ne a ɗan fare yake, ya san cewa yau yana azumi, gobe zai azumi, jibi zai azumi, har watan ya ƙare. To amma a cikin watan sai Allah ya kiyaye, sai ya samu uzuri ko rashin lafiya, sai zama ba zai iya yin azumi ba, sai ya sha azumi ɗaya ko biyu, suka ce to in dai sake tashi da azumi sai ya sake yin niyya, saboda ya rabe wa'incan abun nan. Sannan sallah suka ce awwalu wa at-takbir, farkonta shine takbir, sannan fita daga ciki tahlilu har taslim. تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. صلى كوي شيني قارا تشيني كبرا سنن قاري تشيني سلما سكت اندي اني سلما شيتي انا ان قاري وانا صلى اندي وكا ركاة بيوني اندو دا مسلم دي ركاة هلو اصلا تراويه كوي ركاة شدا كوي سيه في تابنسا بذاك تيمسا بي سلن تراويه با ياي سلن تراويه ركاة شدا yoni ubi ko kuma yana da inda zai je, ko kuma yana da wani tsawon yadi yake da shi, ko kuma karfin jikinsa kawai da yayi shi, dannan shikenan yayi shi, sai kuma gobe samu yayi shi da shikenan yayi sallan tarawihi, yayi kiyamul layl kuma karfin sa. To ashe kenan tun da yayi shi da bai yi goma ba, ko ba a ce ana neman dole sai ya dawo yayi hudu ba, to ashe kenan kowane biyu daban suke, in ji malamai. Saboda haka suka ce wanda suke yawa da cikin malamai suka ce kawai kowace sallama idan an yi ta in an tashi kuma za a sake niyya ga ɗaya raka'a biyu, kamar da salatul layli masna masna, duk da cewa ba ta mun nafsi sarihi da yace annabi sallallahu alaihi wasallam kowace yana sake mutane, sai dai niyya a ibada tana da muhimmanci. Farkon ibada tana farawa da niyya, in aka rage wani abu ba a shigar da niyya a lokacin ba, har ibada ta fara ba tare da niyya ba, wannan abu ne ba ta tiyati. Shi yasa hadisin innamal a'malu binniyat, a wajen niyya yana da muhimmanci sosai. Malumai sun masa sharhi mai tsayi, ya kai wallafa ma, an wallafa littafi, akwai wanda suka yi innamal a'malu binniyat suka wallafa littafi akan wannan, so da yadda ibada take da alaka da niyya. So da haka dole sai an lura da wannan, kowace ibada tana damfare da niyya. Don haka mafi magana da tafi yawan malamai akan ta shine idan aka yi sallama za a sake niyya wacce take gwame da kabbara, ko kuma wallahu ta'ala alam, a bisa kaulin nan ma jumhur ha yanzu, wallahu alam. Zai rinka yawaita addu'o'i kai, yawan ta cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi ikon haddace, sannan kuma ya ja kafar wandonsa sosai. Yawwa, saboda ba ai duk wanda kaga ya haddace alqur'ani ka tambaye shi, yanzu ka tambaye Allah ran masu ya taba kwana bai bacci ba, zai baka labari kwana nawa yake bai bacci, ya taba kwana a masallaci ka tambaye shi, zaka ji ya sha kwanaki a masallaci. Saboda haka ba za ka zo kana nadewa katifa AC ko fanka yana buga ka, kuma ba ka addu'ar haddace alqur'ani ya haddace wa ina, ko za ka kwanta a katifa ma dai gefe da gefe gaba ɗaya za a samu qur'ani ne. Katifar yawanci za ka samu katifar ta fi kwana ita ɗaya. Yawwa, sannan tukuna haddace alqur'ani can, tukuna su ma ɗan samu ana ɗan kwantawa a katifa ne. Yawwa, to wannan babbar addu'ar kenan. Yawwa, sai kuma yawan addu'an Allah ya sa a dace. Ita mace jinin al'ada wannan zaki shay'un katabahu Allahu ala banati Adam ko banati Hawwa, wannan wani abu ne wanda kawai ko mace tana so ko bata so zuwa kawai yake. Saboda haka idan Allah ya kawo shi lokacin da take azumin kafara, shikenan kawai sai ta daina azumi. In ya gama kwanakin sa tana cin abinci sai ta dora akai, saboda ita na ta kawai ba ita ta kawo ta abun nan din da kanta ba. Don haka Allah ne kawo mata,
saboda ko kwana nawa ce tana al'ada in ta gama shikenan kuma sai ta tsoma daga kan wannan in ta yi azumi misali 10 sai al'ada ya zo mata to idan ta gama kwanakin al'adanta ran da ta tsarkaka washe gari za ta ci gaba da azumi ya zama na 11 kenan saboda haka azumin ta bai rushe ba wallahu ta'ala a'lam duk mara lafiyan da ba zai iya yin azumi ba saboda rashin lafiya amma kuma rashin lafiya ne wanda ake mafi akwai 80 cikin 100 ana tsammanin zai warke sai dai lokacin warkewan bai yi ba ko likitoci sun yi wa mutum aiki sun san cewa zuwa lokaci kaza ya bar yin kaza ya bar yin kaza zuwa lokaci kaza ma'ana bayan wannan lokacin insha Allah zai iya cin yin wannan abubuwan da yake sannan kuma ana tsammanin insha Allah jikinsa ya gama yin karfi to irin wannan rashin lafiyan ba a ciyarwa azumi kawai za ta ci gaba shan azumi ne saboda wannan rashin lafiya take ciki bayan azumi lokacin da ta samu lafiya insha Allah ta'ala sai ta yi azumin ta wannan shine abin da yake kanta wallahu a'lam wannan shine abin da yake kanta wallahu a'lam game da wannan tambaya da ta gabata maran lafiyan da yake ciyarwa shine maran lafiyan da an ɗebe tsammani daga samun sauki shi kan ba zai iya azumi ba ko likitoci sun fada cewa wane san kawai bai kamata ya azumi ba to shi wannan masana lafiya sun ce ba zai yi azumi ba to shi wannan kawai iya rayuwarsa ba zai yi azumi ba kullum in Ramadan ya kama ciyarwa shi ne haƙƙinsa haka nan dottijo wanda ya yi shekaru ko dottijiya to wannan kuma maganar cewa layya ga mahaifiya wacce ta riga ta rasu ba za a yi mata layya ba sai dai in lokacin layya ya zo an gama shiryawa an siyo mata rago da sauransu sai gashi na lokacin layyan ya zo wasu malamai suna ganin babu laifi a yanka wannan layyan a matsayin nata ko in misali ta tsaya ta riga ta tsaya kawai za ta yi layya gashi lokacin layyan ya zo shikenan amma in misali ta tsaya ne tun kamar watanni kafin layya sai ta tsaya to wannan in ta rasu ya zama dukiya na magada amma inda kwanakin layya sun zo gashi ta tsaya na jira ko ɗanta ya tsaya mata ko kuma danginta sun tsaya mata sun ayyana cewa liran kaza ne sallah za a abu nan sannan sai Allah ya dauki rayuwarta to wannan ana iya yankawa a matsayin layyan ta saboda bijirowa da aka riga aka yi abu nan a bisa kaulin wasu malamai amma duk wani abin da yake dukiya ne a baya mutum da ya rasu yawanci yakan zama abu nan sai dai in ya riga ya faɗa da kansa cewa wannan ko na rasu ko ya yi wasiya ko wani abu nan to wannan ko da ba ta samu damar magana ba wanda layya ta riga ta bijiro kuma ta riga ta yi shiri to ana ga a bari kawai magada su haƙura a yi wannan yin kajin suna ganin malamai suka ce babu wani abin nan amma idan misali ya yi layya a cikin layyansa sai ya ce kai wannan cinyar ya yi sadaka da ita waƙafi ga mahaifiyarsa amma layyakan nasa ne amma a layyansa ne yana rarrabawa ya haka wannan babu laifi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yakan dau wani abu na nama ya ce wannan a madadin Khadija radiyallahu ta'ala anha ummul mu'minina radiyallahu ta'ala anha haka idan ya abu da saboda kyautata masa da tayi da irin yadda ta maka da dukiyarta wajen daga addinin musulunci to idan wannan ne wannan babu laifi ko yayi wakafin wani abu na sa amma ayi wani ibada bayan mutun ya rasu ibada ta riga ta yanke ta tsaya sai dana kwarai idan ya bari a baya yana yi masa addu'a ko yayi wakafin wani abu misali mutum ya zo ya gina masallaci ko ya gina wani gida ya ce a zo a rinka maimakon a yi haya a wannan gidan in ma haya za a yi to duk kudin da gidan ya fitar na haya din a yi aikin addinin musulunci da shi wakafinsa ya yi wannan gidan amma wa mahaifiyarsa wannan ya halatta wannan an yi shi tun a zamanin sahabai su irin Abu Dahdah radiyallahu ta'ala anhu sun yi wannan ga 'ya'yansu Umar radiyallahu ta'ala anhu sun yi wannan tun a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka in wakafi ne wannan wani abu ne daban amma banda layya ko wata ibada ko wani abun nan wallahu ta'ala a'lam
ne
ai duk musulmi ne ake son ya karanta alqur'ani a cikin ramadan da waje ramadan a cikin ramadan da ya yawaita karanta alqur'ani in ba ramadan bane ba kuma ya zama yana da rana yana da lokacin karanta alqur'ani a kowace rana a kowace rana in dai ba wani uzuri na rashin lafiya ko wani abun nan ba mutum ya zamanto yana da lokacin karanta alqur'ani ko dauka rubuyi rubuyi ko izu izu ko kuma meme amma dai kullun sai ya karanta alqur'ani yake tafiya a abun nan din sa ko ya je harkar sa ko kuma makamancin haka ko kuma in ya dawo daga harka inda da dare ne yake da lokaci ko da yamma ko da abun nan kowanne mutum ya kake soyi a ramadan kuma ya yawaita karatun alqur'ani magana haddace alqur'ani kuma shi kuma wani abu daban ne mahaddaci ka aishi darajar sa ta wuce duk inda mutum yake tsammani kamar yadda sunna ta bayyana to mu ne ake so mu zo mu ta ribibi kuma wajen karanta alqur'ani wajen yawaita karanta shi saboda haka ba sai mahaddaci bane yake karanta alqur'ani ya sauke kowane musulmi ne yake karanta alqur'ani ya sauke ya faro daga fatihatul kitab har ya jamina jannati wan nas wallahu ta'ala ala ko ya bude alqur'ani shi ma mahaddacin ya ga dama zai ya bude alqur'ani yana karanta alqur'ani ba laifi bane wallahu ala wannan ya halatta musamman ma yana so ya koyar da su sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kuma zaburar da su wajen tsayuwa su yi sallah ne watakila in bai yi ba ba za su yi ba sai ya tunanin cewa to bari ya taro gidan gaba daya da iyaye da yayu da kanne da sauransu duk gaba daya a zo a yi sallah wannan ya halatta sai dai malamai ne suke cewa idan kimarsa kuma a masallaci in baya zuwa nan ma akwai matsala suka ce an bibita masallaci amma dai sallan tarawih zai iya zuwa ya yi sallan isha kawai sai ya dawo gida ya ci gaba da sallan tarawih domin fifikonta a yi a gida kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi sallan tarawih kwana uku a cikin jama'a sannan daga baya ya daina yi ya zauna a cikin gida ya ce iya jin tsoron kar a wajabtawa al'umma wallahu ta'ala alam saboda haka ya halatta gare shi zai iya yin sallan tarawih a gida tare da mutanensa wallahu a'lam kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah tare da iyalinsa da kuma Abdullah ibn Abbas yana gure radiyallahu ta'ala anhu anhuma wallahu a'lam أحبك الله الذي أحببتني به وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بهذا الحب في جنة الفردوس إذا متتنا جرا حكما تارة الله babu akanta saboda tana dakin ta ne kuma dama ruwa ne kara jere a je masallaci a dawo a abun nan sunna ta tabbatar da cewa za a abun nan saboda haka mace tana gida ana sallah ai ana ruwa ko akwai hadiri za ta yi duka wannan babu wani mashakka a cikin lamarin ta saboda haka za ta yi sallan magariba in ta ga dama tana zaune a gurin tana azkar tunda ana ruwa ba za ta fito tsakar gida ba tana zaune tana ta addu'a da azkar da ambaton Allah da sauransu har isha ta yi yana ta tashi kuma ta yi sallan isha wannan shine mafi alkhairi gare ta amma ta yi sallan magariba da isha take a gurin duk da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi Abdullah ibn Abbas wadda Imam Muslim rahimahullahu ta'ala ya rawaito jama'a Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min ghairi matarin wala abuna ila akhirul hadisi kamar da Abdullah ibn Abbas yake faɗa cewa radiyallahu ta'ala anhu ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada salloli gaba ɗayan ya yi sallah ya sake wata sallar ta gaban ta ya sake wata sallar kuma ba ruwa aka yi ba kuma ma wani hadiri ake da shi ko wani abun nan ba kuma ba tsoro ba to lura da wannan idan har tana ko bukatan ko zai amma dai don hadiri ko wani abun nan hikiman da yake ciki wannan baya abu yawa amma in ko wani uzuri ko wani tunani ko kuma za ta yi sallah ta kama wani abu ne haka ya sa ta yi wannan musamman abun yana ta'allake da rayuwar al'umma kamar misali likita idan tana da wani abu ita ma wanda yake raye da rafiye da rayuwar al'umma ko za ta yi abin ko karban haihuwa ko wani abu nan sai ta ce kawai bari ta yi sallah tana yin sallar magariba ko ba hadiri sai ta yi insha ma kawai ta je ta kama abu nan duka wannan ya halatta wallahu a'lam na'am yawa ko sulhu idan za ta yi sulhu abu nan musamman sulhu ko irin na aure ko wani abu nan
in za ta je ta sulhu mutane ta ga cewa abun zai ja ta rasa sallah sai ta gabatar da sallar magariba da isha wannan ya halatta za ta yi kwarai kuwa saboda haka masu zama suna sulhu suna iya jam'u ta qadim za su iya jam'u ta akhir kamar misali sun zauna tun kafin magariba ta yi har aka kira magariba ba su an karba suna cikin yi har aka zo isha ma sai suka ji kawai ana kira to su wannan sai su tayi sai su hada magariba su hada isha gaba daya wannan ya halatta gare su jam'u taqdim ko jam'u ta'khir shine sai sama malamai suka ce kamar Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala yace Allah subhanahu wa ta'ala da yana magana akan rikicin aure sai ta hafizu ala salawati was salatu was sawa ko mu lillahi qanitin so da rikicin aure in kaje kana sulhu yana iya shagaltar da kai ba kai sallah ba da kai da wanda suke rikicin da wanda duk kuka taru a gurin za a iya kiran sallah sai ta an gila sallah fa to muqalifa kafin ku qalifa sai ka ji kiran wata sallah ma ba ku an karba wannan shine sai Aisha yasa aka ce hafizu ala salawati was salatu was sawa in ka lura da wannan ayan a tsakankanin maganganun aure take gabanta maganan aure bayanta maganan aure aka ce saboda in ka tsaya sulhun aure zai shagaltar da kai daga sallah in ji Imam Shafi yace shine hikiman a ciki ko neman aure yanzu ne masu rubuto takardar nan yaje yana magana da wanda aka ce yaje din nan ba sai ka jana kilan sallah beje ba wallahi wa ala wayannan bayin Allah da suka turo suke bukatan yan uwan su bayin Allah su tsaya su da addu'o'i muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu gaba ɗaya kowa Allah ya mata bukatan sa wanda yace yana son ayi masa addu'a ya zama kamar Alarama Mala Alarama Abdulbasir to gaskiya yana kokowa Alarama Abdulbasir sosai don naga ko nan yazo idan ka lura makalewa yake a cikin motar sa yana karatun Alkur'ani duk da wannan Alarama ce da yake amma makalewa yake a cikin motar sa yana karatun Alkur'ani da ya samu hutu yakan tafi Jos yaje ana ta buga karatun alqur'ani su ta musaffa da yan uwan da su ga to zan wa addu'a amma dai za ta gogo yawa eh Allah ya sa a dace ka zama kamar Alarama Abdulbasir in kai irin aikin da Alarama Abdulbasir ke yi insha Allah ta'ala Allah ya taimake mu duka wannan abubuwa da mutane wanda suke da barazana akan harkoki na abunan shirkaya ko kasuwanci mun kawo sauki wanda ba su da lafiya Allah ya ba su lafiya waɗanda suke cewa a taya danyen su da addu'o'i saboda wasu matsaloli da suka ambata muna fatan Allah subhanahu wataala ya kawo sauki a cikin wannan abubuwa akwai waɗanda su ma wasu suka yi waya wasu abunan su faɗa wanda suke da barazana akwai wanda yace shi har ya kai ga matsayin ya sa gidansa a kasuwa ma saboda karyewan tattali idan ba tattalin da kai sabuwa ko bai samu ya abunan muna fatan dai Allah ya kawo sauki Allah ya sa kuma a samu buɗi da ruhin asiri kowa da irin matsalar da yake ciki ya Allah ka biya mana bukatun ya Allah muna tawassuli da sunayenka wanda in an rikira ka da su ya Allah ka kan ansa ya Allah ka ji tausayin mu kai ne mai tausayi mai rahama mai ajirtawa a lokacin da ka zo ya Allah muna da imani abin da yake gurin ka baya karewa baya kusa da ya kare in ka ga dama za ka yi ajirta kowa da abin da yake so ya Allah ka ajirta mu da abin da muke so na alkhairi ya Allah kowa da yake cikin matsala a cikin mu ya Allah kai masa sauki sanya masa mafita ya Allah karka bar jarin wasu bayin Allah mutanen kwarai da suke cikin halin fama ya Allah karka bar jarin su ya kare ya Allah ka farfado musu da jarin su waɗanda suke karatu suna bukatan a taya su addu'o'i basiran su ta gure su rinka haddacewa suna fahimtar abin da suke ya Allah dukkan ɗaliban musulmai na kwarai waɗanda suke karatu ya Allah buɗa musu basiran su ya Allah kai mai iko ne akan buɗe basira kamar yadda ka buɗe basiran bayinka daban-daban cikin annabawa da makamantansu ya Allah mu ka buɗa mana basira ka buɗa wa 'yan uwanmu basira waɗanda suke bukatan addu'o'in mu ya Allah ka buɗa musu basira tafsiran su za su gane karatun su. Allah ka ba mu karatu mai amfani wanda za mu yi aiki da shi, kowa Allah ka ba shi karatu wanda zai amfane shi ya amfani al'ummarsa ya yi wa addinin musulunci gudunmawa da shi. Rabbana atina fiddunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Daliban wannan jami'a wanda suke karanta lafiya, wanda suke cikin ko yanayi na matsala ko tsaiko ko tsayuwa da suka samu, ya Allah muna roƙonka, wa'inin bayin Allah da suke tsaye al'amarin su ya tsaya rashin ci gaba da karatu, ya Allah kai ka san abin da za ka iya yi ya warware cikin sauri. Ya Allah muna tawassuli da ayoyin da suka karanta a yanzu kuma muke karantawa a kowane lokaci, da ma wa'inda waɗansu suke karantawa bayinka na ƙwarai, ya Allah muna tawassuli da wa'innan ayoyin, da wa'inda muka sani da wa'inda ba mu sani ba, masu karatun Alƙur'ani, ya Allah muna tawassuli da karatun Alƙur'anin su wanda ka yarda da shi. Ya Allah ka kawo wa'innan bayin Allah ɗauke ka sanya su cigaba da karatun su cikin sauƙi, kuma ka ba su karatu mai albarka. Dukkan mu gaba ɗaya Allah ka kawo mana sauƙin al'amari, ka kawo mana kwanciyar hankali a cikin wannan ƙasa. Duk abin da yake damun mutane, ya Allah ka kawo sauƙin su. Allah ka kawo mana sauƙi a cikin wannan yanayi. Ya Allah ka samu gane mu riƙe addininka, mu riƙe sunnar manzonka sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah kuma ka ji tausayin mu, ka gafarta wa iyayenmu, ka ƴanta wuyayen mu da wuyayen su daga wucin zuwa aljanna a wannan rana mai albarka, a wannan wata mai albarka mai alburma. Zuriyarmu da iyalanmu Allah ka sa su zama qurratu aini lana duniya da lahira. Allah ka ƴanta mu da mu da su, ka tabbatar da digadigan mu bisa imani, ka sanya mu cikin aljanna garibin mujibud da'awat. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا هي أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.